بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومئذ الجمعة 22 ga watan Juma'a الأولى shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 201 cikin jerin darussa da muke musu lamba a wannan aji namu na Fasl Sheikh Al-Albani lil Usul daga Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Nigeria makarantar marigayi Mal Albani Zaria Allah ubangije gafarta mushi to kamar yadda muka saba a wannan jeren giya ta darussa muna yin karatu ne daga littafai daban-daban a yau insha Allah zamu karatu daga littafin Ulumul Qur'ani al-Karim wallafan Dr. Nuruddin Aikir Allah ubangije gafarta masa zamu tashi daga inda malai yake cewa a shafi na 186 inda yake cewa wa ujiba wastadalla al-fariqu ath-thani wa humul jumhur ala jawaz at-tafsir bir-ra'yi bima ya'ti awwalan bi nususin kathiratin waradat fil qur'ani nahwa afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubi aqfalaha wa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab فقد حث سبحانه على تدبر القران بل وبخ الذين لا يتدبرونه يجي وسدل الفريق الثاني بنغري لبيو yana magana akan sabanin da aka yi tsakanin malamai tsakanin masu halasta abinda yake cewa at-tafsiru bir-ra'yi wato yin tafsiri ba ta hanyar dogara da tsuran nusus ba ta hanyar dogara da fahimta da hangen da mutum yake a cikin ilimi da bodin da Allah ya masa mun faɗa mun mai ta cewa fann da aka yi aka ce bi ra'ayi ba wai da a gani na ake nufi a da tsoron ƙarfin ilimin mutum ne kun dogaro da nasu shi kawai to wasu malami suka ce kar ayi wasu suka ce za a yi sune al-jumhur sune mafi yawa to wanda suka ce za a yi nan shine malam yace sun kafa hujja akan halaccin yin haka da abubuwa masu zuwa na daya bi nususin kathiratin waradat fil qur'ani sun kafa hujja da ayoyi daban-daban da suka zo alqur'ani wanda a cikin su akwai nuni zuwa ga umarni akan ayi tadabburi a cikin alqur'ani fadan Allah alal misali afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfalaha shin ba za su tsaya su yi lura cikin alqur'ani ba ko kuwa zukatan an sanya musu maban abin nan dan kwado ne an rufe su da fadin Allah kitabun anzalnahu ilayka mubarak wannan littafi mun saukar maka da shi ne albarka ne Allah ya ce li yadabbaru ayati mun saukar da shi dan a dinga nutso cikin ayoyin sa ana daukan izina wala tadhakkara ulul albab kuma saboda masu hankali su nabbantu faqad hassa subhanahu ala tadabburil qur'ani wa wabbakha bal wabbakha alladhina la yatadabbaruna kaga Allah yayi kwadaitarwa akan a tsaya a dau izina game da alqur'ani kuma har yayi wato Allah wadare da wadanda ba sa yin haka to a lafazin at-tadabbur yana da kyau mu tsaya mu kalle shi me yake nufi irin su alqur'ani masu wannan ma'ana akwai at-tadabbur akwai at-tafakkur suna da bambanci abin da yake nufi malamai suna cewa at-tadabbur huwa an-nazru fi awaqibil ashiya shine duba zuwa ga consequence ne zai biyo bayan an yi kaza wato mutum ya duba abin da ya faru a baya da wanda ake tunanin zai faru a gaba to kuma an yi kaza me sakamakon sa in an yi kaza me zai iya faruwa wannan shine at-tadabbur suna cewa mahalluhul qalbi da zuciya ake tadabburi dan haka da Allah ya ce amala qulubin aqfaluha to duk sanda aka faɗi tadabbur abinda yake nufi kenan kallan me zai je ya dawo daukar izina daga labaran da alqur'ani ya bayar daga hukunce-hukuncen da ya faɗa daga kissoshin da ya bayyana, daga aqibar azzalimai da ya fada, da aqibar kafirai, da aqibar fasikai da mu'minai, sai kaga me zaka yi in kai ko me yasa sakamako. Wannan shine at-tadabbur, shine suke cewa an-nazaru fi awaqibul umur. Shi kuma at-tafakkur suka ce shine tasarruful qalb, tasarruful qalbi muta'ammila lid-dalila, jujjuyawa zukata zuciya tare da kai kawo akan dalili. Ta'ammul shi kuma duka suna cewa ta'ammul qalb, in sun ce mahalluhul aql, shi kuma kunya ce take yin tafakkur. Dan haka zaka ga inda Qur'ani ya kawo magana akan tafakkur, ya kawo magana akan kallon halitta Allah da daukan izina game da ita dan ai imani da Allah, to sai ce me yasa ba za a yi tunani ba. Nan ba tadabbur bane, shi tadabbur yana zuwa ne a cikin ayoyin ahkam, a cikin tunanin lahira, tunanin tsoron Allah, tunanin bin dokar Allah. Shi kuma a tafakkur yana zuwa ne a cikin tunani game da girman zatin Allah da ƙarfin ikonsa, da cewa shine mahalicci. Da haka za ga idan Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yusiku allati qada alaiha almauta wa yusilu ukhra ila ajalin musamma. Zuwa ƙarshe ce inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, tafakkuri ne anan. Qul law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah wa tilka alamthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Da yabi magana akan zuma ita ma thumma kuli minas samarati ko fasbiki subula rabbiki zulala. Me Allah yace yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shafa'un linnas. Sai Allah yace mene, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan kaga da halittun Allah ne, halittun sama da ƙasa, halittar dan adam, halittar zuma, duk waɗannan ayoyin Allah din. Allah haka Allah yake cewa irin wannan alladhina yatafakkaru yadhkuru Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, ba ce wai tadabbaruna ba. Duk inda ka bi Qur'ani, inda zaka yi wato zaka yi bin nan istiqra, ka bibi wannan, don Allah su laka same shi haka. Suna nan da yawa. Wa huwa alladhi maddal arda, Allah shine wanda ya shimfida ƙasa ko waje ala fiha rawasiya, ya sanya mata duwatsu ya kakkafe ta, wa anhara wa min kulli thamarati, Allah yace da ala fiha zawjain ithnain yughshi layla an-nahara yatlubuhu hasifan. Sai yace mene, inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkaru. Duk in ka bi su na ga wannan sun isa misali ko to haka zaka ga bayani akan sama, ƙasa, ruwa, halitta, tsuro, duwatsu, jujjuyawar dare da rana, duk waɗannan ne ake game da su at-tafakkur. Wato amfani da ilimin da ka sani, ka gaskata cewa lallai akwai Allah mahalicci da halicci wannan abubuwa, kallon yadda suke juyawa mai ban mamaki tsawon dubban miliyoyin shekaru, ka gane cewa lallai akwai Allah da yake juya su. Wannan shi ne tafakkur. Shi kuma at-tadabbur yana zuwa ne game da bayani, kamar yadda muka faɗa, game da bayani da akan bin Allah, tsoron Allah, gujewa saɓan shi, kallon abin da Allah ya yi wa kafiran baya, ka ji tsoro kai ma ka aimaka haka, duba zuwa ga alƙawarin da Allah ya yi na azaba ga wanda ya kafirci ko fasikanci, ka guje ma wannan azabar, duba zuwa ga ni'imar da Allah ya yi alƙawari ga masu bautarsa, shine awaqib kenan. Me zai biyo baya? To zaka baga shi ana magana ne, shi ana magana tadabbur ana yi ne da wanda suka yi imani, shi kuma tafakkur ana yi ne da duka dan adam. Liqaumin laayatin ko inna fi dhalika ayatin liqaumin yatafakkaru la'allahum yatafakkaru, duka irin wannan su mutane su hankalta su yi imani. To dan haka yanzu abin da yake cewa Allah ya ce ayi tadabburi, to ai shi tadabburin ana so ne da kanka kai zakula abin da zaka fahimta. Kaga ba zai yi a ce kuma ba zaka faɗi fahimtar ka ba ke, da ba a san fahimtar ka to ba za a ce ke tadabburi akan sa ba. Shine wajhul istidlal,
ثانيا لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا يتي دا اچه تفسيري دا رأي با جائز بني تو دا اجتهاد شي ما يفاد دوما aikin da mujtahidi yake na kallon nassoshi yayi zakulan zakulan da zai a ciki shi ma tadabburi ne shi ma fasara ce yake ya kalli wani nassi yace to wannan nassin yana nuna kaza ko za mu iya fahimtar hukunci kaza daga cikin shi ma tadabburi ne shi ma tafsiri ne bil ra'ayi fahimta sace yake fada kawo wa hadha batilun bayyinul butlan wannan ba ne zai iya hana ijtihadi bai yiwa ثالثا ثبت ان الصحابه قرأوا القران واختلفوا في تفسيره سنن واقعيان ايكاتشي يا تبتا صحابي سن يي قراتن القران سن يي فسرا kuma sun saba a fassarorin su kowa ya fadi fahimtar sa musamman wadannan masana irin sayyidina abbas da irin malamin su zai dan sabit irin sayyidina umar irin abdullahi dan mas'ud irin abu sal ash'ari su mu'adh dan jabal sali dan abu talib wadannan da aka san su zaratan malamai cikin sahabbai wanda suka yi tsawon rai suka karantar to zaka ga kowa na da tashi fassara da tashi fahimtar kuma ta yi ta saba wata wani kaga yanda kenan kowa yayi magana da mene da ra'ayin sa da ijtihadin sa yace lam yasma'u kullama ma'lumun annahum lam yasma'u kullama qalu fi tafsir alquran min annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun san cewa ba duk abin da suka ji ne suka abinda suka faɗa ne na musunji ba bal tawassalu ila ma'rifatil ba'd bi uquli sai amfani da zurfin hankalin su ne suka tike zuwa ga sanin wasu daga cikin ababa walau kana tafsiru bil ra'yi mahduran lama fa'alatu sahaba da a ce wannan aikin abin kyama ne abin tsoro ne haramun ne da sahabbai ba su yi shi ba rabi'an dalil na hudu istadallu bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ibn abbas masu cewa ya halasta a yi wannan istinbati har ila yau sun ƙara kafa hujja da cewa ai gashi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin wato yayi addu'a ga sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da cewa Allahumma faqih fi din wa allimhu at-ta'wil Allah ka faidar da shi addini kuma ka sanar da shi fassara alqur'ani walau kana ta'wilu maqsuran 'ala as-sama'i wan naql lama kanat fa'idatan fi takhsis ibn abbas bi hadha du'a da babu wata fa'ida a cikin ace an kebance shi inda ace kawai nakali bale yace at haqiqu fil mawdu' to ga zai tantance magana game da mas'alar yace law arafna sirral mutashaddidina fi tafsir wa waqafna ala shurut tafsir alqur'ani bil ra'yi inda al mujizina lit tafsir bil ra'yi la zahara lana an al khilaf lafzi la haqiqi muka tsaya muka kalli maganganun duka bangarorin guda biyu da masu cewa babu kyau da masu cewa ayi za mu ga cewa sabanin nasu a lafazi ba sabanin a hakika ba wazalika li anna ar-ra'ya ismani saboda ra'ayi da ake magana anan abu biyu ne na farko akwai ismun jarin ala kalam al-arabi ma'a mura'ati sa'iri shurut tafsir huwa ja'idun la shakka fi fasara alqur'ani da ake cewa bil ra'ayi kashi biyu ne akwai fasara alqur'ani da abin da ka sani na harshen larabci da i'rabun sa da zubin zancen sa tare da amfani da sauran sharuɗan da malami suka ambata a cikin at-tafsir bil ra'yi suna nan wajen sharadi guda goma ko sama da haka to wannan halas ne babu wani shakka akan halaccin sa abinda suke yi shine kamar abinda muka ambata yanzu na farko istiqra yawaita karanta masail na cikin alqur'ani da sunna har su zauna a ranka sannan sai kuma al-istidlal a kafa hujja da abinda aka gano a cikin karatu sannan kuma sai al-istinbat a dinga tsamo hukunce hukunce a dinga tsatsamo su al-imamu su yi littafi musamman mai suna al-kli fi istinbat at-tanzih akwai wasu malamai dama kuma da suka rubuce haka misali in muka tuna kamar abinda sayyidina Umar ya faɗa ku game da afu ya aikata ga wasu da suna cewa ana shigar da Ibn Abbas cikin majalisa shi yaro ne kaza kaza ya tambaye su game da tafsirin jaza a rasulullahi wal fat ai kaga abin da ya faɗa istinbati ba zahirin tafsiri bane kuma istinbati ne salil cewa ayar ko surar tana bayani ne akan cewa
rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ƙarshe da haka zai koma ga Allah. Shi ma Umar yace ni ma iya abin da na sani ke, to kaga wannan shine istinbat. Haka muka dauki kamar har ila fasara Ibn Abbas game da inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, mu ne muke rayar da matattu kuma mu rubuta duk abin da suka aikata da abin da yake burbushin su. Ibn Abbas ya ce wannan burbushin shine abin da ake ce ma sadaqatul jariya ko alwaladus salih ko alilmun nafi, kamar da yake a hadisi. Kaga istinbat ne, suna nan da yawa ire-iren wannan da yawa, ba za ka iya kirga su ba. To dan haka suka ce wannan ya nuna akwai bangaren da ake amfani da shi na tafsiri na abin da ya dace da zancen Larabawa ba tare da sabawa abin da aka sani ba, to wannan ya halasta. Wa qismun ghayru jarin ala qawanin al-arabiyya aw la yuwafiq al-adillah ash-shar'iyya aw ghayru dhalik aw ghayru mustawfin li shurut at-tafsir, sai kuma bangaren da yake wato bai dace da ka'idojin larabci ba, bai kuma dace da ka'idojin shari'a ba, ko bai cika sharuɗan mai tafsiri ba. Wa hadha huwa mardudun nahy mawridun nahy, wannan shine abin hanawa. Wa huwa murad ibn Mas'ud bi qawlihi, shine fadi ibn Mas'ud da yake cewa satajiduna aqwaman yad'unakum ila kitabillahi, yace za ku zo ku tambaye su mutane suna kiran ku zuwa ga Qur'ani. Wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihi, alhalin sun yi watsi da shi a bayan su. Fa alaikum bil ilmi, ina horonku da ku yi riko da ilimi. Wa iyyakum, kuma a hirdinku. Wa tabaddu, da yin bid'a. Wa iyyakum, kuma a hirdinku. Wa tanattu, da zafin kan addini. Wannan yana cikin littafin as-sunna na al-Marwazi da kuma Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi na Ibn Abdul Barri da kuma muqaddima ta Sunan na Imam Ad-Dari. Wa qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayyuma innama akhafu alaykum rajulayn, ina tsoratan muku mutane guda biyu. Rajulun yata'awwalu al-Qur'ana ala ghayri ta'wili, mutumin da ke fassara al-Qur'ani ba bisa fassarar da take karbabbiya ba. Wa rajulun, da kuma mutumin da yunafisul mulka ala akhihi, yake jayayya da dan uwan shi akan shugabanci. Wa hadha huwa alladhi yufassaru alayhi kalamul mani'ina litafsir bil-ra'yi, wannan abun na tsoran kada mutum ya je ya san zuciya ko ya jahilci, shine abun da aka hana ta fuskar at-tafsir bil-ra'yi. Qala ibn Taymiya, al-Imam ibn Taymiya yana cewa rahimahullah a cikin littafin shi muqaddima kayan tafsiri, fa hadhihi al-atharu as-sayyatu min as-salafi, yace waɗannan maganganu da aka roto daga salaf ingantattu. Wa ma shakala hada ire-iren su mahmulatun ala taharrujuhum taharrujihim min al-kalam fi at-tafsir bima la ilma lahum, za dauke su akan cewa suna jin tsoron su dinga magana akan tafsiri idan ba su da ilimi akan abu. Fa amma man takallama bima ya'lamu bihi bima ya'lamu min dhalika lughatan wa shar'an fala haraja alayhi, wanda yake magana akan abin da yake da ilimi, ilimin larabci da ilimin shari'a akan sa, to wannan bai da laifi. Wali hadha ruwiya an ha'ula'i wa ghayrihim aqwalun fi at-tafsir, da aka su salaf din sahabbai da tabi'ai waɗanda suke maganganun nan da wasu su da an ruwaito tafsiri daga gare su. Wala munafata, babu cin karo, can sun ce ka ayi nan kuma sun yi, kamar yadda kaji malami ya tawazi cewa a daina yin shiga mutum mutane su daina yin tafsiri in ba su iya ba, kuma shi kuma ya yi, to wataƙila shi yana ganin ya iya yi ko kuma abin iya abin da iya yake fara. To haka su ma Ibn Mas'ud da Ibn Abbas da Umar ɗan Khattab da makamantu su suke wannan maganganun duk suna nufin kada a yi magana da jahilci, da suka yi kuma tafsirin sun yi abin da suka iya ne. Annahum takallamu fima alimu, suna magana ne akan abin da suka sani. Wa sakatu amma jahilu, suka shiru akan abin da ba su sani ba. Wa hadha huwa alwajibu ala kulli ahad, wannan shine wajibi akan duk wani mutum da ke son ya tsira yayi magana akan abin da ya sani in ta kama, abin da bai sani ba kuma ya ce ban sani ba shikenan ya zauna lafiya. Wannan shine wajibi akan kowa. Malam yace al-umu al-ulum allati yahtaju hal yahtaju ila mufassir, ilmomin da malamin tafsiri yake bukata. In za ka yi tafsiri to ga ilmomin da za su qualify ɗinka zuwa ka iya tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Na farko yace ilmun lugha, sanin harshen Larabci, nan ana nufin
wato sanin mufradat sanin ma'anar kalmomi ya zama kana da zakhira lugawiyya kafiya kana da banki na kalmomi da ka san ma'anarsu ka san jujjuyawarsu da tasrifin su ya zama isassu ne wanda kuma taimaka ba duhu ka san inda zaka nemo ta kana da ma'ajin amma kana da ma'ajin khassa wato kamus kamus na larabci iri daban-daban akwai da suke na musamman ne garibul qur'an ne ko kuma wanda suke kamus ne ga magari awamis ne amma irin su ainihin wato lisanul arab irin su tajul arus sharhin kamusul muhit na fayruzabadi irin abin nan tahzibul lugha na al azhari da ire-iren kamus na gaske ya zama kana da su bayan kana da zakhira lughawiyya isasshiya an tambayi Imam Shafi'i ma aka ce wane ne zai iya fassara alqur'ani yace wanda ya iya larabci haka yace wanda ya iya larabci ma'ana wanda ya san larabci sani na gaskiya shi yasa kullum muke kan mu fada da cewa wajibi ne duk wanda yake sana'ar ilimi dalibta ko malamta to tashi ko larabci da ma koyo na gaskiya da dukkanin fannonin shi da ya kamata ka koya ba a ilimin musulunci ba tare da iya larabci ba wannan hata turawa wanda suke kafirai wanda suka shiga harkar ilimin musulunci dan su mai barna sai ma su koyi larabci zaka same su da sana'a ko ina a duniyar turawa a jami'o'i da cibiyoyin binciken su zaka same su gogaggu ne a larabci wasu su sun zo na kasar larabawa misra suriya iraki da sauransu sun koyi larabci falastin sun kuma kalashin su suna ma'addinin su da kasar su hidima to ban dan kuma mu musulmai dan ka bai yiwa lokacin da aka dogara da fassara hausa ko fassara english ko fassarar french na alqur'ani na hadisi na fiqh na littafai ka ce zaka dogara wanda wannan kai ne a wannan na sauran mutane ne wato wanda ba dalibai ba ba malamai ba masu bincike ba amma shi musulunci ilimin da ake yi na ayi malanta ko ka zama mai bincike ko dalibin ilimi a musulunci to dole sai da larabci da ba dole ne kawai mutum ya sa ransa sai ya koya ko kuma kawai ya hakura na biyu ilmun nahwi was sarfi wal ishtiqaq bayan ilmun lugha wancan mu'jam sai kuma ilmun lugha ilmun nahwi afwan da ilmun sarfu da ilmun ishtiqaq wadannan ukun wajibi ne mutum ya san su wato nahwi ya san da iradi ya san da ake wasali ya san inda ake rafa'a da nasba da jarra menene mubtada menene khabari menene na'ibul fa'il menene komai sai shi yanzu duk abin da zai karanta a alqur'ani duk abin da zai biyo baya na maganganun da zai nakalto ya san ma'anarsu ya san ya zubin zance yake ya san ya zai yi irabun ayoyi duk wani abu da zai sarkake na sarkakiyar nahwu alqur'ani ya sani haka nan sarku wato morphology jujjuyawar kalmomi ginin kalma ya san shi haka nan al-ishtiqaq yadda ake abin nan wato ake forming din kalmomi daga wasu yadda ake extracting wata kalma daga wata daga masdari zuwa fi'ili ko daga fi'ili zuwa masdari zuwa ism fa'il zuwa ism marfu zuwa sifatul mushabbaha zuwa abin nan masdari mini zuwa masdar sana'i da sauran waɗannan kashe-kashe na ginin kalma dole ne ya san din da kalma ta jiyo ya zai gane ta to in mutum ya iya wannan ya iya na biyu na uku ilmul balaga ilmin fasahar zance na larabci sanin yadda ake mu'amala da akalla abubuwa guda uku ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul badi wato zubin zance kala-kala don ma'ana guda daya shine ilmul bayan ilmul ma'ani amfani da adwat waɗanda suke wato ba da sigar zance da ake so wajen ba da labari ko insha'i da makamantansu sai kuma ilmul badi sanin kwalliya da ake mazance a lafazinsa ko ma'anarsa duk dole ne mutum ya san wannan kuma duk waɗannan ilmomin wanda ake koya a gun malamai ne
ba a zo kan na koyi da kanka din ba. Sannan ilmul qira'at, dole ne san ilmin qira'at da dukkan sarƙaƙiyarsa, farshin huruf, bambance-bambance da ke tsakanin qira'o'i mutawatira da waɗanda suke ba mutawatira ba, da waye ya ruwaito su, ya ake karanta su, in an karanta kaza wacce ma'ana ce za ta bayu ko wacce ce ba za ta bayu ba, da sauran dai abubuwan da ke cikin sarƙaƙiyar ilmomin qira'at. Sai kuma ilmin usuluddin, wato aqida ke, wajibi ya san ilmin aqida da dukkanin sarƙaƙiyarsa, wato harkar ta shafi a sanin Allah, sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sanin alqur'ani, bayani akan lahira, bayani akan alamun tashin alkiyama, bayani akan duk abin da ke da alaka da waɗannan sabbogi, wajibi ne shi ma ya san shi. Sai kuma usulul fiqh, ilimin sanin sirrin yadda ake kafa ka'idojin fiqh, wanda yana daga cikin mafiya muhimmanci a cikin waɗannan. Indai mutum zai tafsiri ne domin ya karantar da mutane hukunce-hukuncen addini, to bai yiwuwa a ce bai san usulul fiqh ba, domin da shi ne za ka gane na farko tukunna ya cire maka zafin kai, ya raba ka da hayaniya ta sauran mutane, ka fita daga layin ya ayyuhan nasu. Mutum bai fita daga layin ya ayyuhan nasu in bai yi usulul fiqh ba jama'a, duk girman ilimin shi da nauyin certificate ɗinsa. In bai yi usulul fiqh ba, to har yanzu yana cikin awam, kamar yadda kaga lauyoyi suke mana kallo mu sauran mutane cewa jahilai ne, to haka masu usulul fiqh suke wa kowa wannan kallon, kuma bi haƙƙi. Saboda ba ka da usulul fiqh ba, da za ka iya shiga cikin sarƙaƙiyar da suke shiga, ba za ka iya ba. Idan ka san usulul fiqh, adillatul ahkam, ya ake amfani da su, an-nasikh wal mansukh, a'malus af'al sahib ash-shari'a, shar'u man qablana, istishab, istisar, urfi, ga sanan tayo. Sannan sai kuma al-ahadith al-mabniya mubayyana lit-tafsir, hadisai da asarai wanda suke bayanin tafsiri, kaman hadisai da asarai na asbabun nuzul, da hadisai da asarai na an-nasikh wal mansukh, da hadisai da asarai na tafsirin sahabbai da tabi'ai, amma ma fihi bayanin aw ma fihi bayanin mujmal da tafsirin mujmal wal mubham, wanda ke bayanin tafsiri haka. Sai kuma ilmul qasas, labaran annabawa da al'ummomin da suka shuɗe wanda alqur'ani ya ambata musamman, wajibi ne ka san tafasil na labaransu, domin qur'ani ya ba da zubdan labaran, to akwai abin da yake saura a cikin labaran da yawa. Yanzu labarin da qur'ani ya bayar na zulqarnain ba irin shi kare ba, irin shi ba iyakacin shi kare kenan ba. Labarin ashabul kahfi ba iyakacin shi kare bake, labarin luqman ba iyakacin shi kare bake, kai hatta labarin annabi yusufa da aka yi shi dalla, akwai abin da qur'ani ya bari bai ambata ba. Labarin bilqisa, akwai abin da qur'ani bai ambata ba. Labarin kusan kowa, so da qur'ani ya ga dama ya baka kissa wani annabi a aya uku, kuma rayuwar annabinin shekaru ce da yawa, to da ka dole ka nemo waɗannan ina suke, kuma ya zama za ka iya mu'amalantar su abin da ya inganta da wanda bai inganta ba, da kuma ya ake tace su. Duk waɗannan abubuwan mutum yana buƙatar ya san su. Na tara ya ce ilmul mauhiba, sannan kuma mutum yana buƙatuwa zuwa ga ilimi na baiwa. Ya kira shi ilimi ne kawai tajawuzan, nan yana nufin baiwa, wato wani buɗi da Allah yake wa mutum. Wa huwa ilmun yurithuhu Allahu liman amila bima alim, wani ilimi da Allah yake gadawa mutumin da yake aiki da abin da ya sani, sai Allah ya mishi fatahi kama warada fil hadith, yace kamar yadda zuwa cikin hadisi. Ban san hadisin da yake ishara ba, na yi iya kokari na da iya rasa wani hadisi ne magana akan cewa aiki da ilimi yana sa Allah ya maka wata baiwa, ba gaskiya ba gaskiya, amma insha Allah za mu ci gaba da bincika da yi wani lafazi ne yake ishara zuwa gare shi. وقد اختلف العلماء في سرد هذه العلوم اسحابا واجازا ما لم يسي سابعني كما دي دعك جرؤنا علمومي وزن واتو وسن تكا مغانا وسن تكايتا أبونا كين دي علم الموهبة كما دم كفارة أبتا شين كوة نمال من دي كرن تد تفسيري كوين وتي تفسيري على القرآن ذاك سامو ينا دواني سنو دي بم بنت لديا ينا دواني ستايل إنشي دي بم بنت لديا الإمام القرطبي دبن دا الثعالبي ثعالبي دبن دا ابن كثير دبن دا شوكاني دبن دا ابن الجوزي زاد المسير كنا
daban da shi imamu mufassiri ne shine ibnu jarir at-tabari kowanne zaka ga akwai abin da ba a samu a na daya to haka ko a wannan zamanin mufassirin da suke tafsiri da azumi ko duk mako a masallaci zaka kowa da irin nashi yanzu duk wanda ya taba sauraron malam Jafar ya san akwai abin da kai Allah ne ya mishi gudu ba wai ya ji ne a bakin wani ba tsabar kokarin shi na tadabburin alqur'ani da istiqra'in da yayi alqur'ani zaka ji kai kana jin dadin abin da yake wannan gudi ne Allah ya yi Allah ya gafarta mishi to kowanne malami in kala zunce shi idan ne baiwan ne zaka iya ci zaka gane cewa abu kaza dai wani Allah ya bashi kwarewa to wannan baiwar idan mutum ya lalube ta yake kwata kwata bai da ita to bai kamata ya tafsiri a ce kawai ya ji shi empty bai da wata baiwa koda ya iya nahawu ya iya sarfu ya iya balaga ya iya kisa amma ba wata baiwa da Allah ya mishi ko kai bata mutane lokaci don ya rasa wani sharadi ne sawa abin ya bada wani test mai dadi zai tayi ne kawai ana gengedi mutane suna ta kare alulan su suna ta wasa da wayoyin su shi kuma yana ta sunubin shi kawai Allah ya kyauta an imam bi akwai wata makala da wani malami ya rubuta unwan ɗinta al-mawhiba wa atharuha fi tafsir al-quran makala ce an tana na internet ta wani mutum mai suna Bahan Huzaifa na taba karanta ta da dan jumawa haka yi magana akan abuwa da ma irin wannan ya ake iktisabun mawhiba da akwai yadda ake iktisabun mawhiba ko kuma iktishafin ta dan tana tare da mutum amma ana discovering ɗinta da bauta Allah da addu'a da imani da sauran su sai Allah sai maka buɗe akai na goma kuma na ƙarshe al-imam musallamatul ulum al-haditha yana da kuma malamin tafsiri ya gama yana da masaniya ko da a jumlace da ababan da aka sallama musu a cikin modern science a wanda suka faru suka zama tabbatattu cewa a kimiyyance haka ne musamman da suke da alaka da abin da alqur'ani ya ambata shi qur'ani ba littafin kimiyya bane amma yayi isharat ga wasu abubuwa da suke da alaka da kimiyya kamar kimiyya halittar dan adam sararin samaniya karkashin ruwa iska da rana da wata da sanyi da zafi da noma da kiwo da tattalin arziki da gandun daji da noma da yaki da ire-iren su duk waɗannan kimiyoyi ne kuma Qur'ani yayi isharat zuwa ga wasu su to waɗannan abun ya da kyau ka san su sama sama koda baka yi zurfi a cikin su don kuma kai zurfi a cikin sai ga tafsirin kalma irin na irin wancan al-alusi tafsirin al-alusi sai bi kamar littafin science har yana yin zane-zane irin na yin kimiyya ga yanda ka ya bar abin da ake magana kai ya cika shi da wani zanci kamar yana koyar da biology da embryology da watchology ga su Allah ya kyauta Allah ya gafarta mishi yace wani Sheikh Muhammad Abdul Aziz muqaddim at-tafsir al-manar kalimatun yahsul ruju' ilayha tatniman lil fa'ida yace yana da kyau a koma zuwa ga wata kalma ta wannan malamin mai suna Muhammad Abdul a cikin muqaddima na tafsir al-manar sai a dan aji wani zance game da ita to ga yana ya kawo wasu daga cikin littafan da yake kira da suna ahammu kutubut tafsiri bil ra'ayi mun zo sai mu tashi akan su insha Allah zamu juya zuwa wani littafin kasa yanzu ka ji dare yayi ba dai biyar ta wuce ba yanzu ka ji da nan sun fara zariya suna tuhumun to matsalaka al-ibar fi khabari man ghabar aw abar da al-imami al-hafiz Shamsuddin adh-dhahabi rahmatullahi alayh Imam adh-dhahabi yace sanata 92200 shekara ta 292 shekara ta 92 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fiha kharaj sahib misr harun ibn khumar wa at-tuluni fi ta'a fasar jush al-muktafi li harbihi wajarat qidhum wa qa'at thumma ikhtalafa umara wa haruna wa qatalu fa kharaj li yusakkinahum fa ja'ahu sahm fa qatala wa dakhala al-amir muhammad ibn sulaiman qa'id jaysh al-muktafi billahi fa tamallaka al-kalima واحتوى على الخزائن وقتل من آل طولون بدأت عشر رجلا وهب سطائفا وكتب بالفتي إلى المكتفي وقيل إنه حم بالمضي إلى المكتفي أعني هارون فامتنع عليه أمراؤه وشجعوه فأبى فقتلوه غيلا ولم يمنع محمد بن سليمان فإنه أرعد وأبرق وخيف من غلبته على بلاد مصر فكتب
فكاتب وزير المكتفي القوادة فقبضوا عليه da gaskiyar muhimman abubuwan da suka faru wannan shekara ta 1992 shine wannan hadisa din akwai Harun ibn Khumarawai At-Tuluni mun tuna Muhammad ibn Tulun sarkin Misra din nan wanda bayan shi dan uwan shi ya hau kanin shi ya hau mai suna abin nan Jaysh ibn Khumarawai bayan mutuwan Jaysh ko kuma aka mishi juyin mulki sai aka daura wannan Harun ibn Khumarawai At-Tuluni aka daura shi a sarkin Misra sai dan mutum ne tababbe ta fuskar sikir kana sikiran yana yawan shan giya da mu'amala da mata ya dauki al'amari da yadda ya kamata to amma a haka kuma yace sai ya fita daga da'a yace ya daina biyayya ga al-Muktafi Khalifa ibn al-Abbas fasarar jiyush al-muktafi li harbi so daga nan shine aka tura sojoji daga iraki su kai mishi farmaki wajarat lahum waqa'atu akai ta dauki ba dadi an yi na ruwa an yi na sararin samaniya an yi a cikin al-qahira an yi a iskandariya an yi a wasu garuruwa na kasar misra yace thumma ikhtalafa umara haruna waqtatad kamar yadda sirr ibn jawziya ambata a cikin murudin zab cewa sai kuma shi komandojinsa shi Harun sai suka samu rigima tsakankaninsu bayan farko su suke da alamar nasara akan sojojin khalifa suke ta rigima tsakankaninsu suna cikin rigima fa kharaja sai ya fito daga tantin shi bi sakinan nan dan ya ba su hakuri a daidaita faja'a husamun faqatale sai wani wato kibiya yazo ya same shi ya kashe shi wada khalal amir muhammad ibn sulaiman قائد جيش مكتفي بالله سي kuma daga nan shi wancan komanda Muhammad ibn Sulaiman al-Katib wato katibul lu'lu' kenan wanda lu'lu' din asali gulam ne wato yaro ne ga Ahmad ibn Tulun kakan shi wannan Harun dan Khumarawai shine komandan su akwai labari da wannan ya ambata a cikin an-Nujumuz Zahira fi akhbari Misr wal Qahira labarin ya fuka da almara cewa da man shi Ahmad ibn Tulun tunda ya fara ganin wannan Muhammad ibn Sulaiman yana yaro karami yace aje a kamo shi a kashe shi sai aka ce me yayi maka duk zaka ce nayi mafarki har su uku ina ganin wannan yaro a farki cewa shine zai halaka mulki na shine ke son halaka shi kashi ne suka nuna mashi wannan zalunci ne ma an kashe shi Allah ya nufa mulkin kai halaka sai ya kare kaza kaza wallahu alam kissa ce tana a cikin littafin النجوم الظاهرة في أخبار مصر والقاهرة المهم وأن محمد بن سليمان الكاتب يشجت شن قصر مصر فتملك الإقليم يقوات وأن ينكن قبادة واحتوى على الخزائن يملك دكا تسقوك دوكير آل طولون جدا جنس دوكيوينس دواكنس دزيناريوس دنماتنس دكا يقوات sannan yayi wani ta'adi yayi ta rusa gidaje da gine-gine har sai ya cire haffan disho din wanda wannan barna ce bata dace ba yayi barna sosai wa qatala min ali tulun bid'ata ashara rajula sannan ya kashe wasu daga cikin ali tulun wajen mutum 17 wa habasa qa'ifa ya kame wasu kuma da yawa su fiye da mutum 50 haka ya kora su a kafa har iraki yana tafiya da dawakai su kuma a daure aka tabar su har iraki وكتب بالفتح الى المكتفي سنه يربط ساقو رمضان زوا خليفه جوا انت نصرى وكيلا اون لبارن كما كتي انه حما بالمضي الى المكتفي شي هارون بن خمارويه ياسو يتفي زوا غم مكتفي دومن اصلي ده اكزو ان كاو وثيقه ني جوا خليفه المسلمي المكتفي يا با محمد ابن سليمان اللؤلؤي يا باشي gwamnan Misra kai kuma in kana cikin da'a to ka fita kai da jama'a ka tafi Iraki gun Khalifa ka je ka sakon da za a baka to yayin nufin ya tafi sai na kusa da shi suka ce sam ba za a yi haka ba yace hamma bil madi ila al muktafi a'ni Harun famtana alaihi umara'u sai komandoji da yan banna iya suka ce ba zai yi ba wa shajja'uhu suka kwara mishi kwarin gwiwa akan isyanul khalifa fa aba ya kiyarda faqataluhu ghilatan sai suka kashe shi kawai yace a shiri yafi gane wa yaje ya kai kan shi gun khalifa an ce wasu kannan baban shi
da Shayban da Adi sune suka shiga suka kashe shi akan mulki. A wannan labarin kuma an ce wasu dai yaran shi suka kashe shi, su kuma waɗannan kanaba mana shi zo neman shi suka gawo shi sai aka ce suka kashe shi. To dan haka kuma ko sun da suka jira su kashe shi sun tarar da shi ne a cikin maye. Ko da yake da yake dama a lokacin yaro ne kankani shekarunsa 23 ko kasa da haka, su da ka bayi da hankalin da ya kamata a ce shi ne sarkin ƙasa kamar misala. Walam yamna Muhammad ibn Sulaiman, shi kuma Muhammad ibn Sulaiman din nan katibul la'ul wato komandan sojojin halifan, wannan bai hana shi ya ci gaba da nashi ta'asan ba. Fa innahu arrahada, ya girgiza ƙasa, ya jijjiga su sun ji wahala, wa abraka, kuma ya ƙoƙƙona ƙasa. Kamar yadda na ce malam mai anzumu zahira shi ne ibnu tagri bardi, an san shi ko ibnu tagri bardi, wani sa'in ibnu hajiri shi ne mai littafin anzumu zahira fi akhbari misra wal qahira, yana nan muna da shi mujalladi hudu ne, tarihi ne mai daɗi kwarai duk da yake na yawan kawo kisoshi waɗanda babu in ka saba da irin zahabi ba za ka iya karanta littafin shi ka ji daɗi ba, saboda komai faɗa kawai yake shi, kawai jami'i yake, Allah ya gafarta mishi. To yace wa khifa min ghalabatihi ala bilad misra, aka ji tsoron fa zai yi ta'asa mai girma zai yi barna a misra. Fa kataba wazirul muktafi alquwada, sai wazirul muktafi daga can iraki sai aiko da sako zuwa ga wasu komandoji. Fa qabadu alaihi, sai aka kama shi kanshi Muhammad ibn Sulaiman, ya riga ya bar misra a lokacin ya kama hanya haya isa hims, yana ta ta'asa ba ji ba gani, sai na kusa da shi aka ba su oda cewa su kama shi, aka kama shi shi ma aka daure shi aka kai shi Iraki aka sa shi a gidan yari, bai fito ba sai bayan mutuwan al-Muktafi. Daga baya wani halifa da ya biyo baya ya sake shi kuma har ya ba shi wani mukami. Irin wannan a kama mutum a kulle musamman masu mukami, daga baya a sake su ko su mutu duk ba samun abu bane. In kana karanta tarihi za ka gan shi da yawa, Allah ya kyauta. Yace to wannan kenan ko ka ji wannan kissa mai ban takaici. Wa fiha kharaja al-Khalanji, to bayan an gama wancan waƙiya sai kuma wani mai suna Muhammad ibn Ali al-Khalanji, shi ma wani babban hafsa ne a sojojin Misra, kawai sai ya tawaye kuma Allah ya bashi nasara ya kakkashe sojojin halifan ya kwace ƙasa ya zama shine sarkin Misra, al-Qa'id bi Misra wa harabal jusha wastawla ala Misra. To daga bayan shi ma al-Muktafi ya aiko da wata runduna ƙarƙashin jagorancin al-Azhar suka zo suka yaƙe shi, sai da aka yaƙi wajen kifawa uku, sannan aka samu aka ci nasara aka kama shi aka kashe shi. Wannan duk musulmai ne suke kashe junansu ba jama'a, Allah shi kyauta. Wa fiha tuwfi al-qadi al-hafid Abubakar al-Marwazi Ahmad ibn Ali ibn Sa'id qadi Hims fi akhir as-sanati rawa'an Ali ibn Jadi wa tabaqati, sai kuma al-Imam al-Qadi Abubakar al-Marwazi, wannan malamin imamun Nasa'i, imamun Nasa'i ya yawaita riwaya da gare shi a cikin as-sunan al-mujtaba da as-sunan al-kubra da sunan tafsir, mutumin maru ne amma yayi alƙalanci a Hims, sunan shi Ahmad ibn Ali ibn Sa'id, yana tikewa zuwa ga dangin Banu Umayya sarakunan fi akhir sana, ya rasu a ƙarshen shekara a tsakiyar watan Zulhijja ya rasu. Rawa'an Ali ibn al-Ja'd, baya ga imamun Nasa'i a cikin ɗaliban shi akwai al-imamu al-Tabarani da kuma Abu Awana mai Mustakhraj ɗalibin Imam Muslim ɗin. Mu kiyaye daga wannan shekarar galibin malaman da zaka ji sirrin su malaman waɗannan ɗabaka ne, imamun Nasa'i, Abu al-Qasim al-Tabari, abin nan Abubakar al-Ajuri da Hakim, galibi malaman su ne a wannan ɗabakar da suke rasuwa. Za mu yi ta ambaton su in Allah ya tilashe mu dan abin da muka sani. Ali ibn al-Ja'd an san shi ko malamin su Bukhari ne, yana daga cikin malaman sa da sa'annin sa irin su Abu Nasr da Tammar da Yahya ibn Ma'in da Ubaydullah al-Qawarini duk malaman sa ne. Ya da littafi wannan shine da littafin Musnad Aisha da kuma Kitabul Ilm Abubakar al-Marwazi al-Hafiz, littafin shi Musnad Aisha da kuma abin nan Kitabul Ilm yana da littafi baya ga waɗannan wanda su ne mashhurin da kanshi. Wa fiha al-Hafiz al-Kabir Abubakar al-Bazzar أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري سايب المسند الكبير في ربيع الأول بالرملة روى عن هدبة بن خالد وأقرانه وحدث في آخر عمره بأصفهان والعراق والشام sai kuma babban malami wato al-hafiz al-kabir shi ma zai kira shi babban malami Abubakar al-Bazzar sahibul musnad al-kabir akwai musnad al-Bazzar da ake fada inda ya bace a duniyar musulunci ba a da shi sai dai waɗanda suka mishi zawaid ko suka yi mishi kaza suka yi mishi kaza su ne ake samun riwayar shi har yanzu daga gare shi al-imam Abubakar al-Bazzar shi ma a wannan shekarar ya rasu sunan shi Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq ya rasu a watan Rabi'ul Awwal a garin Ramla a ƙasar Palestine kenan ta yanzu daga cikin malaman shi akwai Hudba ibn Khalid wa Aqran Aqran Hudba akwai irin su Amr ibn Ali al-Fallas akwai Bundar Bundar al-Hadith suna cikin malaman sa sannan akwai matsala da ya samu ya kamata mu ambace ta Imam an-Nasa'i ya jarraha shi gini akan maganan malamin su al-Imam ad-Darqutni domin an tambaye Darqutni akan sai yake cewa yukhti'u fil isnadi wa fil matn yana yawan kurakurai a cikin isnadoji da matn yace haddatha bil musnad fi misr ya zauna ya karantar da musnadin sa a misra hifdan da ka bai duba littafi yace yanzuru fi kutubin nas sai dai duba littafin talibai bai da nashi a wajen yace wa yuhaddithu min hifzihi yace wa lam yakun ma'ahu kutubun fa akhta'a kathira sai kurakurai da yawa ko fa akhta'a fi ahaditha kathira to wannan yasa sai Imam an-Nasa'i sai jarraha shi kamar yake cikin littafin Mizanul Ijdal fi naqdir rijal Allah ya gafarta musu gaba daya daga cikin daliban sa har ila yau shi ma wannan malamin Imam Abul Qasim Tabarani da kuma Abu Sheikh Al-Asfahani shi ma dalibin sa ne domin ya riski garin su Asfahan ya je kasar Sham ya je kasar Iraki kamar yadda zabi yake fada ya cewa irtahala fi akhir umri karshen rayuwarsa sai ya fara yawace yawace ya je nan yayi karantar ya je nan garin ya bada karatu da sauransu har Allah ya dauki rayuwarsa a ɗaya daga cikin waɗannan yawace yawacen da Allah ya gafarta mishi wa fiha qara Darqutni kaga magana Darqutni yace thiqatun yukhti'u wa yattakilu ala hifzi amintaccen malami ne amma yana kurakurai saboda yana yawan dogara da haddasa shi sa mun sha fadi jama'a ita harkar karantawa dama abin da ya kamata ka dauka ba harkar burgewa bace dan mai san burgewa shine yake san yin abu da ka amma mai san yayi abu yadda ya kamata to a rubuta shi duk abin da za a yi shi a cikin ana so a yi shi na hankali da mutunci to rubuta shi yake kuma shine yake wanzuwa amma mu a kasar mutun da komai namu muna yin shi ne da wani salo ko wata al'ada ta bambanta da sauran duniyar ilimi wannan shine iskaliyar mu gaba ɗaya komai namu daban da aka kuma muna ganin yi abu da ka burgewa ne mutun ya ta kwararo dan da ka fara sai abin da ka rama zaka fara baka da kaidi kenan sai abin da kwakwalwarka ta riya ma kawai to kuma tunda mutane da su saurare ka ba kowa ne ya san abin da kake faɗa ba kowa ya kai ilimin ka ba wata gila kuma hata ɗaliban ma ba zuwa suke su duba da gaske abin da aka faɗa haka ne wanda ya duba wan ma ta yi ba ya je dan ilimi bane ya je ne dan ya kura malam sai da gaske ya ce littafi kaza bari mu je mu to da haka sai Allah ya makantar da shi gare ga abin da ya kamata yi dan bai je neman ilimi ba da haka jama'a mu cire wa ran mu sanyin abu da ka da ka da ka da shi ai da ka yake tafsiri da ka yake huduba da ka yake karantarwa baya duba takarda ni tuntuni na sha faɗa wannan ni tuntuni malai masu yin abu da ka suka je na burge saboda ni ma na ga dama ina yi kuma na san ba wai dan na iya bane kawai yau da gobe da gobe da yanzu duk abin da zan koyar a jami'a wala bana duba takarda kawai saboda wajen shekara 15 kana karantar da shi dan ne ba za ka kuma ba wani objectin kake ba ko ba haka ba tunda service din ne yadda yake dai haka yi ko ka saka objectin su NUC ba su objectin ba sai kwanan nan na ga an kawo wani sabon abun nan an ce daga NUC yayin objectin wallahi musta'an almuhim kawai in kai shekara 1 2 3 ba ka ganin malaman na zaure jama'a kaga mutum yake shingida ana ta karanta muwadda da risala da muktasar yana ta ara ta ja yana gyarawa bai taba zama haddace su ba amma wajen shekara 40 yana wannan abin to ko jaki ne shi dole ya iya su duk wanda ya bi hanya ya dawo wallahi mun taba tafiya Lagos da wani direba mai tuka tanki tun daga Kano har Lagos ina jin ramin da ya taka ba su kai kwaya biyar ba da nan tambaye shi nace kai koyi akai kake gane ramukan nan dare da rana yace shi wannan hanya fiye da shekara 20 ina bunta yace ko da gangare zan iya bunta wallahi kuma na gani da ido na ba tsaki yake ba kai ba kawai tsabar kwarewa ce ya san komai a hanya kafin yazo kawai ya san daidai nan kwana ce daidai nan rami ne to yau da gobe mata ba komai ban ji ba shi ba ganin mata sababbin aure bisa suke yin kurakuri a girki saboda lokacin su ba wai dan ba su yi girki ba ba su da format za ta ta kusa kurakure wata daya biyu uku rabin shekara daga nan ta dau hannu sai a ce ta iya girki a ta goge ne yau da gobe ɗan asibiti jama'a nurses da attendants ko ka san daga ƙarshe suna iya har tiyata saboda kullum ana shiga da su operation tiyata in aka kawo sabon likita masu suke na mace nan ake yankewa nan ake ba a yin nan da in babu su abin ba zai yi ba kuma cikin su babu wanda yake da license din wannan aikin amma wani ya shekara 30 ana yi shi duk abin ya shekara shi duk sai san mutum duka yi ne ya san inda za a yanka ya san inda za a komai so da haka jama'a mu guje ma wannan neman suna da alfaharin cewa ni da ka nake ba shi ne tsarin ilimi ba amma dai ka haddace din saboda bacin rana amma ba a dogara wajen karantawa da yin abu da ka shi sa muke rubutawa ko da za ka dan yi ta'aliki ne ko wani abu sai ka rubuta abinka sai ka yi alƙi kana da shi ka san inda yake kuma wani abun ma ka rubuta daga bayan ka zo ka gani sai ka ji ma ka ci more shi gaba ka manta inda yake har yanzu littafan da suke library akwai ta'alika da yawa na Malam Albani dan kana bincike za su taimaka maka su rage maka wahala kana ɗauko littafi za ka ga ya rubuta cewa shafi kaza mas'ala kaza shafi kaza mas'ala kaza rubuta hannun shi mu da muka sani duk wanda ya san library ya sani to ya rage maka wahala kuma irin wannan ta'alika din wata rana ma sai a rasa a ce an fitar da littafi wani ya yi ta'aliki a wuri kamar su almuhimmu ba a dogara da ka wajen karantawa وفي أحمد بن محمد بن الحاج ابن رشدين بن سعد الحافظ أبو جعفر المهري المقري المصري قرأ القرآن على أحمد بن صالح وروى عن سعيد بن عفير وطبقتي وفيه ضعف وقال ابن عدي يكتب حديثه وأن مالا أحمد بن محمد بن الحجاج ابن رشدين بن سعد جيك رشدين بن سعد أبو جعفر المهري المقري مالا مع القرآن متم قسم مصر قرأ القرآن على أحمد بن صالح وروى عن سعيد بن عفير وطبقتي سني معلمان سا إذن سيحيا ابن سليمان الجعفي شما أن معلم الإمام الطبراني يا رسا أرانا عشورة أو نشكر أرانا عشورة أفرق نشكر كيوم الله يغفى تمشي وفي أبو مسلم الكجي سوى كأسر ممالك أبو مسلم الكجي إبراهيم ابن عبد الله البصري الحافظ مالن بابا مسلم الكجي مالك إبراهيم دان عبد الله متمم بصرة الحافظ بمالك صاحب السنن وندك للتفي لتاف السنن ومسند الوقت مسند الوقت مال من زامنش في المحرم يا رسا أوتا محرم وقد كارب المئة أو كمالها كودي يا فسد القري كما يتكاتا دون وانا شكرا أنا مغانا شكاتا تريد تسائل دبيوكو shi kuma ana tunanin a kai shekara 193 ko makamancinta kaga shine qarabal mi'a aw kammala sami'a aba asim bin nabi malamin shi gaskiya akwai abu asim bin nabi tahaq ibn makhlad wal ansari wato muhammad ibn abdullah al ansari ke shine wal ansari an wal kibar manyan malamai irin su wane irin su asma'i malamin sa مسلم ابن ابراهيم التبوزكي مال مسلم عثمان ابن ابي الهيثم مال مسلم عثمان ابن هيثم المعذب مال مسلم wannan tabakar sa a zamanin shi yafi kowa gajeren isnadi saboda tsawon rayuwar da kaga ya riski abu asim bin nabi mal musu bukhari kenan fa to a ce a wannan shekara ta 292 zaka samu ne baka hadisin da ya tsallake maka kowa ya je kai kan malamin bukhari aga ku ba karamin cin nasara ba wa saqahu Daruqutni Imam Daruqutni yace mutumin kirki ne wa kana muhaddithan zahabi yace malamin hadisi ne hafizan muhaddisi mutahashiman mai kwarjini kabira sha'ani mai girman al'amari malami ne da ya bunƙasa a wannan zamanin kila innahu lamma farahu min sama'i sunan alayhi ya rutu sunan akwai sunan din shi sunan da ya rubuta sunanin kaji sai aka zauna ya karanta da littafin da ya gama amina lahum ma'idatan sai sa aka gagarumar walima ta godiya ga Allah cewa ya rubuta littafi kuma ya karantar da shi aljiwin shi domin attajiri ne yana da kuɗi garama alaiha garima alaiha alf dinar ya kashe dinari dubu dinari da dinari daya naira 180 to so dubu nawa kenan kamar miliyan 1800 ko ya wuce haka ba da yawa kuɗin ku lissafa tasaddaqa bi jumlatin minha ya sadaka da wasu kuɗaɗen bayan abincin da aka ci aka sha walamma qadima bagdad izdahamu alayhi hatta harada majlisahu bi 40,000 wa ziyada da yazo kasar bagdad ya karantar an estimating majlisinsa yadda suke estimate din majlisi a wancan lokacin shi idan mutane suka zauna aka kirga sahun mutun nawa ne sai kuma a kirga sahu nawa ne sai a ce two times haka wani lokaci ma sai an gama abin da za a zo a auna yawan filin ko wani fili a bagdad wata makaranta rumfa ce ma daga baya ma saboda yawan mutane dole cin rumfa kawai aka ya zama fili na Allah in ka samu ilwa ka tsugura baka samu baka sayar da zakai mutane suka dinga taruwa yana karantar da su sama da mutum 40,000 shine 40,000 wa ziyada wa kana fil majlis sab'atu mustamlina a majlisin akwai masu mustamli wanda yace hadathakum fulano sai faɗa da ƙarfi wancan ma yaji dan akai har ƙarshe a madadin last speaker a wannan zamanin ke to mutum bakwai kullu wahidin yuballighu al-akhar kowa na gaya wa daya aw muslim kenan al-kajji al-kajji dinnan nisba ne ila al-kajji al-kajju shine al-jass da farisiya a ce al-kajji da larabci a ce al-jass da za a ce abubakar al-jassas menene al-jass shine wannan da abin da muke cewa plaster irin ta da ta kasa ne makuba ko irin ta yanzu sunanta al-jassas shi wannan jassas abin da yake sarra ke suna sai da kasa plaster abubakar al-jassas shi kuma wannan an ce da yazo basara yana gina gida sai ya tsaya gun masu aikin yana yawan cewa hatul kaj hatul kaj sai ko yan library ko suka sami suna al kaj malam da plaster ko suna yi bishi haka yana yana na a cikin littafin as-sam'ani wato al ansab sai malam mai al lubab fil ansab shi kuma yace a'a yana tunanin sunan muharraf ne daga al kashi wata nisba ga kakansa ga wani kakansa zuwa kashi sunan gari ne a kasar a kasar Iraki wani gari mai yawan yan shi'a din wallahu a'lam to kamar yadda ambata wannan malami sunan shi Ibrahim ibn Abdullah ibn Muslim ibn Ma'is mun ji cewa mai kai shi a shekara ta 1971 abu ya kuma rasu a wannan shekara ta 1292 daga cikin malaman sa an ambaci Abu Asim ibn Nabil da Muhammad dan Abdullah al-Ansari da Asma'i da kuma Muslim ibn Ibrahim da wasu su daga cikin daliban shi akwai al-Imam Abubakar al Abubakar al Shafi'i da Al-Tabarani da Ajuri Ajuri ne wannan da aka sani mai littafin Abubakar da Ajuri da kuma wasu malamai da yawa zabi a cikin sirri yana cewa kana sariyan nabilan mutamawwilan ya kasance mai wadata ne mai daraja mai arziki yana da arziki ba bai zama cikin asalin malamai ba kasan asali malata ta fi kama da talauci ko ta fi dacewa da talauci shine kamar default setting ɗinta to amma na samu malamai suka ba da wannan setting irin su Kadimul Bagdadi irin wancan da muka ambata da zu abin nan ne mai Tajul Arus Murtada Zabidi attajiri ne babba malamin su Ibn Hazirin to shi wannan shi ma ya zama attajiri irin su Ibn Jauzi lokacin zo Bagdadi kamar da aka ambata mutane zabi yake cewa kanan nasu qiyaman mutane a tsatsaye ma suke saboda an yawa a majalisu wa husiba man hadarahu bil mihbara allisafa masu zuwa daliban ilimi masu zuwa da tawada dan kufa rubutu fa balaga zalika nayfan wa 40,000 yace wannan si wannan zara banda sauran yan neman lada kawai masu zuwa kallo kawai da ido wanda ko su zuwa wannan malamin ne su ta falalar shi sannan duk majalisi akwai ɗalibai na gaskiya kuma sauran masu dai rakawa to banda ƴan rakiyar nan asalin ɗalibai wanda kowa hadisi yake nema saboda yana da gajeren isnadi to kuma suna neman wannan gajeren isnadi ruwa a jami lokaci ya riga ya fara sau daka da yayin nan da ya gama karantawa shine sai ya tarba musu kudade akai walima dan godiya Allah bayan rasuwarsa a ganin Baghdad a nan ya rasu amma sun dauki gawarsa da Baghdad daga Baghdad amma yayin ta kasar Basra a can aka je aka mishi jana'iza duk da hakan bai dace da sunnar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya aka iya bashi yayi bai haka bai haƙi mun karanta shi ma abin da aka mishi kenan aka duki gawarsa har zuwa garin su na bai haƙ Allah ya tsare Allah ya gafarta musu wa fiya Idris ibn Abdul Karim Abul Hasan Al Haddad Al Muqri Al Muhaddis sai kuma wannan malamin ne suna Abul Haddad Abul Hasan Al Haddad Al Muqri sunan shi Idris ibn Abdul Karim yawmul adha shi kuma ya rasu ranar babbar sallah bi Baghdad a Baghdad walahu min nahwu min 90 sana sun shekara shi 90 rawa an Ali ibn Asim yana da riwaya daga Ali dan Asim Asim ibn Ali afwan wa tabaqati da sawayin shi irin su Yahya ibn Ma'in da Ahmad ibn Hanbal qara al-Qur'ana ala khalaf al-Bazzar malamin shi na Qur'ani wa tasaddara liqra'i wal ilmi yana ya fara karantawa da bada Qur'ani shi ma wannan malamin Imam Tabarani qala Darqutni huwa fawqa thiqati bi daraja yana sama da thiqa da mataki guda shi ma ya mutu kamar da muka ji a wannan shekara yana da shekara 90 ko kuma kamuncin sa ina ganin barin ba wannan yanin ko akwai sauran lokaci ko ya kure ka dan taba sunan fiqi nan kadan na'am to sunan fiqi ala manhaj al-hadith al-imam wannan malami Zakari Pakistani yana mana magana akan ka'idojin suka shafi ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-qaidatu thamina الفعل الجبلي المحض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب المكلف فيه الا الله عز وجل ايكي نا عباده نا طبيعه ده الله يا حدث دان ادم كمان جن يوا جن فصاري جن بچي ده ايرايرنسو وند دان ادم كوونه yana yi to ba a neman kusanci da Allah ta fuskar a ce bari ayi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace zaka dinga yin bacci idi sanda yayi ko zaka yin fitsari a inda yayi fitsari ko zaka dinga jin yunwa a yi san da yi yunwa wannan ba a bauta Allah da shi Allah bai kallaka mana ba qala shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah fil majmu' al fatawa mujallad na farko shafi 280 yace wa kadhalika ibnu umar kana yataharra an yasira mawadi'a sayyidin nabi sallallahu alaihi wasallam sai da bai da umar ya kasance yana kintatan daidai inda annabi ya bidara kubarsa sai ce shi ma sai abuna idan annabi ya taka da kafarsa sai ce shi ma sai ya taka idan annabi ya sauka ya da zango yace sai ya da zango inda annabi ya fitsari sallallahu alaihi wasallam yace sai ya fitsari wayanzilu mawadi'a manzili ya da zango inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da zango wayata wadau fi safari haisu ra'ahu yatawadda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya alula shi ma sai ya tsaya alula wa yusubbu fadla ma'ihi ala shajaratin sabba alaiha sannan kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar da ragowar ruwa sai ce shi ma sai ya zubar a nan wajen shi yasa nafi yake cewa kamar da yake cikin hidatul auliya da kuma ma'rifatu as-sahaba na shi Abu Mu'aymin cewa law ra'aita ibn Umar da zaga bai dan Umar wa idza tatabba al-athar yadda yake bibiyan sawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la qulta inna hadha rajulun majnun sika ce wannan mahaukaci ne ko yaya dalibin shi nafi ke fadan wannan wa na'u zalika min mastahabbahu ta'ifatu min al-ulama da wasu abubuwa da ire-iren waɗannan wanda wasu malamai suka ce mustahabi ne wala bi fa'aluhu akabiru sahaba amma manyan sahabbai ba su yi haka ba kamar su wani yace ka bi Bakari wa Umar wa Usman wa Ali wa ibn Mas'ud wa Mu'adh ibn Jabal wa ghairi duk wannan ba su yi haka ba lam yaf'alu mithla ma fa'ala ibn Umar ba su aikata irin aikin dan Umar ba walau ra'awhu mustahabban la fa'alu da sun dauka mustahabi ne da sun yi kama kanu yataharrawna mutaba'atahu walittida'a bi domin ku an san suna kwadayin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da shi wadhalika li anna al mutaba'ata anna an yaf'ala mithla ma fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ala al wajhi alladhi fa'ala domin mutaba'a na nufin ka aikata irin abin da annabi yake a bisa yanayin yadda ya aikata fa idza fa'ala fi'lan ala wajhi al ibada shuri'a lana an naf'alahu ala wajhi al ibada in muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata kaza da sunan ibada to shari'a ta daura mana goma aikata wa idza qasala tafsisa makanin aw zamanin bil ibadati khassasnahu bidhalika idan annabi sallallahu alaihi wasallama asanin sa da nufin sa ya kebance wani wuri da wata ibada ko wani zamani sai mu kebance wurin nan ko ibada ko lokacin kama kana yaqsudu an yatufa hawla al-Ka'ba kama yadda yake nufatan tawafi sai a Ka'aba da kuma sai mun ji shan gami wa an yasalim al-Hajar al-Aswad ya nufaci taba Hajar al-Aswad da haka shi ma sai a taba wa an yusalli khalfal maqami ya nufaci yin sallah wato rak'atai tawaf a bayan maqamin Ibrahim wa kana yataharras salata inda istiwadati masjid al-Madina kuma yakan so yayi sallah kusa da dirkan masallacin Madina wa qasadal su'uda ala safa wal marwata ya nufaci hawa safa da marwa waddu'a wa dhikra hunaka ya tsaya wajen yayi addu'a ya ambaci Allah wa kadhalika arafa wal muzdalifa wa ghayru da kuma tsaya wasa arafa da muzdalifa da wasu su wa ma fa'alahu bi hukmil ittifaqi abinda ya aikata ko ta hanyar gamdakatar bai nufata ba walam yaqsiduhu mislu an yanzila bi makani kamar yadda zango da yayi a wani waje wa yusalli fi yi sallah a wajen likaunihi nazalahu dan kawai ya riga ya tsaya a wajen la qasdan ba wai dan ya nufaci li takhsisihi ya kebance wurin bis salati da sallah ba wannan zuri fi ko da sauka wurin ba fa idza qasadna takhsita dalika al makan bis salati aw an nuzul lam nakum muttabi'ina mun yi haka ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bal hadha min al bid'i allati kana yanha anha umar bin al-khattab radiyallahu anhu hasali ma umar dan khattab yayi tsawa akan irin wannan bid'a kama sabata bil isnad sahih min hadith shu'bata an sulaiman at-taymi an al-ma'rur ibn suwaydin qala kana umar bin al-khattab fi safari fa sallal ghadata wata na umar yana tafiya yayi sallah asubahi thumma ata ala makanin faja'ala an-nasu ya'tuluhu sai ji waje mutane suke ta zuwa yayi kullu suna cewa sallafi nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai annabi ma ya taba sallah anan wajen fa qala umar sai umar yace inna ma halaka ahlul kitabi annahum muttaba'u anbiya'ahum da gaskiya bane halaka ahlul kitabi bibiyan annabawan su wurin da annabawan su suka tsaya fatakhabu kana'isa wa bi'a suka mai da su coci da wurin ibada yahudawa wanda za a ce wani shugaba ya tsaya ko ga wani wuri wurin tunawa da wasu manzan jiya ko ga wani wuri wurin tunawa da inda aka wani jawabi a kewaye shi ko a mai hasumiya duk wannan kafirci ne maguzanci ne bai da alaka da musulunci hanyoyi ne na raya gumaka da girmama wasu wurare da ba su da wani girma a wurin Allah faman aradat lahu salatu falyusalli duk inda sallah ta bujuro maka sallata wa illa in ba haka ba in ba ta bujuro maka ba falyamdu ka ci gaba tafiyarka wa hadha huwa al-aslu fil mutaba'a wannan shine asali game da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati ablagu min al-mutaba'ati fi suratil amal wato ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam a sunnarsa karka bi shi wajen wato sura aikin da yayi dan sahabbansa na farko ba su bi shi akai ba na ya kai wa la huwa al-aslu dai tsallake ne hadal huwa al-aslu fa innal mutaba'ata fi sunnati ablagu min al-mutaba'ati fi sunnati al-amal jazakumullahu khair wannan shine asali cewa abu aikin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ibada ba abu wurin da gamdakatar ne wurin bai da wata falala annabi bai nufaci shi ba amma wani dalili yasa lokaci yayi tsaya wajen yayi ibada to wannan ba za a nufaci shi da ibada malam yake cewa walil allamati ahmadu al-adawi fi kitabi usulul bid'i was sunani kalamun tawilun fi hadhihi mas'alati an qulu bi tamamihi bi amiyatihi qala malam al-adawi na da wasa magana ne muhimmanci a littafin usulul bid'i was sunan shafi na 65 malam yace zai kawo wannan zance saboda muhimmancin sa amma ina ganin saboda lokaci ya kure bari mu bar shi sai mun ji darasi na gaba sai mu ji wannan zance insha Allah lokacin ne yanayin ya riga ya zama haka saboda yanayin da ake ciki samu sawa ne insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi